Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia. A babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da yammacin wannan rana ta Laraba, 25 ga watan Maris, shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Bayan labaran duniya, muna dauke da rahoto akan yaduwar annobar coronavirus a Najeriya da ma wasu matakai da ake dauka a kasar don yakarta. Sai daga bisani mu kawo muku shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Mu'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan, sai mun fara da shan labaran duniya mu san halin da duniyar ta wuni.
An tabbatar da kamuwar yarimin Burtaniya Charles da cutar coronavirus. Wata sanarwa a jiya Talata ta ce yariman ya nuna wasu alamun kamuwa da cutar, to amma dai yana cikin koshin lafiya. An auna matarsa Camila ba ta da cutar, sai dai kuma sun killace kansu a wani gida a Scotland. A halin da ake ciki kuma, kasuwannin duniya sun daga sama a yau Laraba bayan shugabannin Amurka sun bayyana daukar matakin kai daukin kuɗi akan annobar cutar coronavirus. Hannayen jarin kamfanin Nikkei na Japan ya haura da kashi 8, yayin da kamfanin Hong Kong Sheng ya haura da kashi 4, sai kuma kamfanin Shanghai Index ya haura da kaso 2. Hannayen jarin kasashen Turai ma sun farfado da safiyar yau, yayin da hannayen jarin Amurka suka nuna alamun samun riba idan kasuwar ta bude zuwa can anjima. Rashin tabbas game da kwayar cutar da irin illar da za ta yi wa tattalin arziki ya rikita kasuwannin duniya na tsawon watanni, yayin da aka zabta farashin hannayen jari sa'ad da gwamnatoci da manyan bankuna suka shiga fafutukar daukar matakan ceto kasuwar ta duniya. China ta dage dokar hana zirga-zirga a gundumar Hubei, inda annobar cutar coronavirus ta soma barkewa. A yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadi cewa Amurka za ta iya zama kasa ta gaba da annobar za ta yi kamari. Gabaki daya, China ta samu gagarumin ci gaba a yaki da cutar bayan aiwatar da tsatsauran matakan killace mutane a gida da kariya yaduwar cutar. Jami'an lafiyan China sun ba da sanarwar sabbin kamuwa da cutar 47, dukkansu suna cikin mutanen da suka dawo daga wasu kasashe. Amurka tana samun ƙara yaduwar cutar cikin sauri a 'yan makonnin nan, wanda ya bada adadin masu cutar a kasar ya haura 55,000 da aka tabbatar ya zuwa safiyar yau ta Laraba, tare da mutane 700 da suka mutu. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa yana buƙatar ganin al'amura sun daidaita nan da 'yan makonni kalilan, yayin da jami'an kiwon lafiya ke cewa yin wani abu a halin yanzu tamkar riga malam masallaci ne. To amma sun dage akan ci gaba da matakin nisanta mutane da juna ta yadda ba za su yada cutar ba.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Hukumar dakile yaduwar cututtuka a Najeriya, NCDC, ta bada rahoton adadin mutane da suka kamu da wannan cutar a kasar, inda take ƙara gargadin jama'a da a bi dokokin jami'an kiwon lafiya a kowane lokaci don gujewa kamuwa da wannan annobar. Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da cibiyar da ke lura da hana yaduwar cututtuka masu yaduwa ta fitar, NCDC ta bayyana cewa an samu ƙarin wasu mutane 2 dauke da wannan cuta ta coronavirus a birnin Lagos da kuma Osun, wanda adadin masu dauke da wannan cuta a Najeriya ya kai guda 46 kenan, bayan an sallami guda 2 da suka warke, sai kuma mutum guda da ya rasa ransa. Shi ma mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya killace kansa, sai kuma bincike da aka gudanar a kansa ya nuna cewa ba shi dauke da wannan cuta. Ya zaka ma dai akwai wasu gwamnoni guda biyu da suka killace kansu sakamakon mu'amala da suka yi da masu dauke da wannan cuta. Shi kuwa da gwamnan jihar Edo Gordon Obasaki wanda ya killace kansa bayan mu'amala da ya yi da gwamnan jihar Bauchi da kuma babban hadimin fadar shugaban kasa wato Malam Abba Kyari wanda dukkaninsu bincike ya nuna cewa suna dauke da wannan cuta. Shi ma gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayode Fahimi ya killace kansa a matsayinsa na shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya wanda kuma ya yi mu'amala da gwamnan jihar Bauchi da kuma babban hadimin fadar shugaban kasa Malam Abba Kyari. Ana ganin dai za a ci gaba da samun manya da kuma shugabannin gwamnati a Najeriya da za su ci gaba da killace kansu bayan rahotannin farko da ya nuna wayancan manyan mutane sun kamu da cutar ta coronavirus. A jihar Niger ma a yau ne aka fara amfani da dokar na hana yawo da gwamnatin jihar ta kafa daga karfe 8 na safiya zuwa karfe 8 na maraice kamar yadda kwamishinan yada labarai a jihar Alhaji Muhammad Sani Idris ya yi bayani ta kafofin yada labarai a jihar ta Niger.
Wannan doka kamar yadda dama aka yi ta yayatawa doka ce da gwamnati ta kafa wanda za a takaita zirga-zirgar jama'a daga karfe 8 na safe zuwa karfe 8 na yamma.
A jihar Lagos kuwa an kayyade zirga-zirgar ababen hawa tare kuma da bada umarnin rufe kasuwanni musamman ma da waɗanda ba su shafi harkokin sayar da abinci ko magunguna ba, lamarin da ya maida birnin na Lagos tamkar wata karamar jiha sabanin hada-hada na kasuwanci da aka saba gani a jihar. Babin ya ci firin murayen Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. Masu sauraro yanzu kuma bari mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Hukumar kula da yanayi ta kasar Amurka ta ce wata mahaukaciyar guguwar iskar tornado ta farma jihar Mississippi da ke yankin kudu maso gabashin Amurka da yammacin jiya Talata, wanda ya sanadiyar lalata wani shagon sai da kayayyaki da ma wasu gidaje da ke kan iyaka da Alabama. Yayin da iskar ta ketara zuwa kudanci yayin da iskar ta ketara zuwa kudanci. Rahotannin farko da aka samu daga cibiyar kula da yanayin kasar ya nuna cewa da yammacin jiya Talata ne guguwar ta soma a garin Tishomingo da ke arewa maso gabashin jihar Mississippi. Jami'an 'yan sandan Tishomingo sun sanar da wata kafar yada labaran yankin cewa an samu rahotannin wasu sun dan yi rauni, sai dai kuma wani kantin sauki da aka fi sani da Dollar Tree ya tafka babbar asara. An aika da sakon hasashen yanayin zuwa sauran yankin kudancin kasar da suka hada da wasu sassan jihar Tennessee da Georgia. An kuma yi gargadin cewa za a iya ci gaba da fuskantar barazanar yanayi a yau Laraba. Turkiya tana tuhumar wasu mutane 20 da ake zargi da hannu a kisan shahararren dan jaridar nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018. Ofishin masu gabatar da kara na Istanbul ya ce bincikenta ya hada da zargin tsohon mataimakin babban jami'in leken asirin Saudiya da kuma mai baiwa kotun nasarauta shawara da hura wutar yin kisan. An caji waɗanda ake tuhumar da aikata kisan da gangan. An kashe Khashoggi a cikin ofishin jakadancin kasar Saudiya da ke Istanbul ne. Jami'an Saudiya sun musanta zarge-zargen da kasashen yamma suke yi na cewa yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ne ya bada umarnin a kashe shi. Daga ƙarshe jami'ai a Afghanistan sun ce wasu 'yan kunar bakin wake dauke da manyan bama-bamai yau Laraba sun afka wani wurin ibadar mabiya addinin Sikh da ke Kabul, inda suka kashe akalla masu ibada 25 tare da raunata wasu akalla mutane 8. Tashar talabijin ta Tolo TV ta ce akalla mutane 11 na 'yan tsirarin al'ummar sun samu rauni. Kungiyar IS ta dauki alhakin shirya mummunar hari a yankin da ke tsakiyar Afghanistan, inji kungiyar leken asiri na yanar gizon da ke bayar da fatawar kafofin watsa labaran mayakan jihadi. Jin kaɗan bayan soma kai harin a safiyar yau, jami'an tsaron Afghanistan sun kewaye wurin ibadar suka kuma kashe dukkan maharan. maharan hudu a wani musayar harbe-harbe na tsawon sa'o'i fiye da biyar, inji Tariq Aryan, kakakin ma'aikatar lamuran cikin gida. Bai bayar da cikakken bayani game da adadin waɗanda suka jikkata ba nan take. Kungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama ta Taliban ta gaggauta nisanta kanta da harin, tana mai cewa kungiyar ba ta da hannu a ciki.
Tuwa gaida Aisha Mazu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana iya cewa annobar coronavirus ita ce tafi ɗaukan hankula a duk faɗin duniya a yau. Ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ma na yaƙarta bilhaƙi da gaskiya. Hukumomi a Najeriya na ƙara wayar da kan jama'a akan hanyoyin kauce ma kamuwa da wannan annobar. Haruna Dauda Biyu ya muna nazari akan halin da ake ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno. Haruna, gare ka.
Hajiya ya ba kulu ke ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno. Ganin cewa jihar Borno na kewaye da kasashen Afirka uku da suka haɗu da suka haɗa da Nijar da Chad da kuma Kamaru. Akwai 'yan gudun hijira da yawa da ke tsugunne a kan iyakokin waɗannan kasashe, kuma yanzu aka kawo ɓullan wannan cuta a waɗannan kasashe. Kuma wani mataki kuke ɗauka da kare su daga kamuwa daga wannan cuta na coronavirus yanzu haka?
Matakin da aka ɗauka musu ya fi mana na cikin gari. Ka san wannan Borno muna da an zagaya mu makwabtanmu har kasashe uku ne, Chad, Niger da Cameroon. Kuma kamar kala balge shi kadai ma yana da border da Chad, yana da border da Cameroon. To abin da muka ce musu dai kace in mutane suna ketare abin nan din a tabbatar cewa duk abin da ana yi a airport an gudanar da su a can. Za a gwada danin jiki din a tabbatar cewa wannan mutum yana da cutan ko babu. Kuma akwai abin da muna cewa tarihin tafiya a turance travel history kafin a bar shi ya shiga sansanin gudun hijira. An ba ya zama dole ba mun hana shiga sansanin gudun hijira ko na border ne ko na cikin gari. Kuma na border din mai girma gwamna ya bada ma takamaiman abun nan cewa kar har sau jami'an tsaro da jami'an immigration duk su je su zauna a gurin nan. In ba ya zama dole ba kar a bar shiga da fita da ya wuce misali. In dai shigan da muhimmi da ma'ana akwai abin da za a yi shine za a bari. Kuma za a yi kokari abin da za an kafa a nan kamar na isolation center din a guraren nan ma za a ji a kafa musamman ma ga Morongala, saboda kuma kala balge ma zuwa garin nan ma aiki daga garin nan ka je kala balge ma aiki dole za a sa musu hankulan dukin su yana can kuma dole za a sa lura sosai.
Kamar su sansanin 'yan gudun hijira dake cikin gari fa wani mataki kuka doka musu na garin kare yawaitar shiga da fita a wannan sansanoni?
Dama ban bar su haka ba. Dama shigan su da fitan su din ba mai yawa ba sosai. To da wannan abun ya afku yanzu mun sake sa sabon doka cewa duk wanda zai shiga da fita din nan in ba ya zama dole ba ba ma'aikaci ba a hana. An riga an hana wannan.
To kamar a nan yanayin mu akwai zafi sosai, ana maganar cewa kamar zafi yana hana sa mutum ya kamu da wannan cuta. Ya gaskiyan wannan batun ya kuma wani mataki kuke ɗauka na ganin cewa mutane sun fahimta da wannan batu da ake na zafi din nan?
Mataki din mun riga mun ɗauki mataki da dama. A cikin da muhimman abun matakin da muka ɗauka mai karfi din fadakarwa akan cutan nan ba kariya bane gaskiya ne. Da wayansu suna ce a cutan ma ai cutan da ba zai shafi al'umma na nan ba, zafi zai kashe shi da sauransu. Mun dai muna ta addu'a da Allah ya rufa mana asiri, amma cutan nan ba cuta bane karamin cuta, al'umma ne Allah ya saukar mana wanda shi Allah ne kurum zai iya ya dauka mana wannan almuban. To kuma in zai yu duk abubuwan da za ka yi kar ka kai hannunka kusa da fuska. Ma'aikatan lafiya abinda suka gaya mana duk cututtukan duniyan nan duk a hannu yake shiga ciki. So hannunka nan kar ka kai kusa da bakinka, kar ka kai kusa da hancinka ko kusa da idonka, duk dai inda akwai huji a jikinka kar ka kai hannun kusa da abin nan. Saboda haka a sa lura, a sa kula abinci su muhallinsu da yara da mata a daina da cinkoso.
To madalla a gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan yau. Aisha Mu'azu ce take muku maraba a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A ƴan shekarun nan an samu bayanan mata da suke gallazawa ƴaƴan riko ko kuma ƴaƴan kishiya azaba. Wasu lokutan ma har ya kai ga kisa. Wannan shine maudu'in mu a yau. Mun karɓi bakoncin barista Amina Umar, sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar Kano. Da kuma barista Aisha Ali Tijjani, sakatariyar asusun kungiyar lauyoyin mata musulmai na duniya reshen jihar Kano. Da mace ce Allah ya yi ta da tausayi da rauni, amma kuma ba ta ragan wa ƴar uwarta mace, musamman idan aka ce sun auri mutum daya, ta Allah ta kasance mai yiwa auren daya ya mutu ta bar ƴaƴa, ko kuma wani lokaci ma tana cikin gidan sai ki ga daya tana yi wa ƴaƴan daya mugunta. Me ke janyo irin wannan? Barista Amina, bari mu fara da
ke. Ba wai jahilci ina nufin mutum da ke makaranta ba. Sannan abu na biyu, akwai abin da nake gani wanda shi ma muhimmi ne kamar talauci. Talauci na ina nufin ba wai a kan kansa matan ba. Wasu abubuwa ne da suke kewaye da mata. Wanda wannan abin in kika kalle shi sai mai duba na
tsanaki.
Tsanaki za ki ga jahilci da ke dawowa. Ko dai daga bangaren abokin aurenta, ko daga bangaren iyayenta, ko daga bangarenta, ko kuma daga bangaren shi kansa gaba ɗaya waɗannan mutanen da na faɗa. Misali, yanzu da nake miki akwai rashin ilimi. Rashin ilimin nan kamar yadda nake haɗa da na zamantakewa, rashin ilimin nan ya haɗa da na sanin menene al'ada. Saboda idan kika lura waɗannan abubuwan sai ba a san su a ƙasar Hausa ba, na azaba da gallazawa da rashin imani da za ki ga kirkiri an fito ana yi na kisa na innata mutum ko ƴaƴan kishiya a inda ta ko a yanke musu wani sassa ko a azabtar da su ko a kore su daga gidaje, ba mu san wannan ba. Abin da ya sa mun san a al'ada irin tamu ta Hausawa da wahala ki ga gidan Bahaushe mata ɗaya ce. Za ki ga mata biyu sama da haka. A wannan ilimi na al'ada za ki ga ba za ka bambance tsakanin ƴaƴan wannan da ƴaƴan wancan ba. Kin ga ya muna bin al'adar mu yanda ta zo mana, ya wannan abubuwan ba za su samu ba. Sannan na biyu, idan kika duba addinin mu na addinin musulunci, ya kana da cewar namiji kan ya zauna da mace ɗaya. In yana da iko zai iya zama da fiye da ɗaya. Kuma aka zauna da fiye da ɗaya nan duk haihuwa za su yi. Kin ga wanda ya san addinin sai san cewa wannan abin daga Allah ne, ba zai zo ya tashi ko ya kawo inna a cikin zamantakewar zuri'ar da sun za a tantara aiwa. Na uku kuma da nake cewa akwai misali talauci. Za ki ga shi ne ma idan kika ce kotunan mu, musamman kotuna na shari'ar musulunci, musamman misali a garin da nake sani, za ki ga kusan kashi 80 a cikin dari na shari'un da ake yi shari'u ne na aure. Misali da nake ce talauci, miji ne shi yake da haƙƙi, shari'a shi ta ɗora ma nafaka, wato maintenance, inda zai kula da iyalinsa. Ya zo ya kawo abin da ba za su isa iyalinsa ba, wanda wataƙila dole sai an fasa talla, ko kuma wataƙila wannan da ke tutun da abin nan bai isa ba cikin sangarin kowa, za ka iya barin ta ba ma ƴaƴanta, kafin ta ba ma ɗan wani.
Barista Aisha, ko za ki shigo nan?
Alhamdulillah, ai ina ta sauraron barista Amina ne. Kusan ta ɗauke zancen kuma gaskiya maganar Allah, duk wanda ya sa rayuwa ya san cewa duk abin da ta kawo haka ne, babu wani ja dangane da bantutu da ta zan tattauna a kai. Sai kawai abubuwan da zan dan ƙara fadawa a ciki. Na farko dai ni ina ganin maganar nan da take ta jahilci haka ne, amma kuma ina daga ƙarfashi akan cewa duk duniya ko dabba
maji in kika shafa ta ta san kin kyautata mata
haƙu
yanzu ita ilimi ne yasa ta son wannan Allah ne ya dace ta a wannan tsarin to hanni ba ma na so in ba da izinin majahici domin duk inda Allah ya halitta a doren duniya in dai rai sunan shi ya san kyautai ya san tausasawa ya san murmushi ya san kuka ya san bambancin garin ciki da bakin ciki ba a cikin a hatsiyar uwarsa in kai masa murmushi ya san wasa kake in ka sha kunu ya san so ka kin da kina a dabi'a mu da Allah ya halitta kowa yana san kyautata masa sannan kuma ya zama wajibi wanda ya san a tukata masa shi ma ya san ya kamata ya yi kyautai
haka
ko abin da yake so in kura jama'a akan shi ne wannan wani fitraci da Allah ya miki dan Adam akai ya kyautata a kyautata masa ana ganin yana bukatar ilimi kafin ya san wannan
haka
ban sa amina mutum da sakka ma ba shi izinin jahilci din na yi da wannan amma abin da yake so a gora magana ce tsantsa ta san kai da rashin imani kamar yadda ta so magana akai ya kamata mu sani cewa shine nan da da uwa da ta irinanta wanda ta haifa imani ne kawai yake yi kuma in kin ce uwa da ta imani da imani ya shigo zaki magana ta fage
sosai
ya kamata mutane su san cewa akwai imani a tattare da rike dan kana kanka wanda ta haifa ma musamman mata wannan kana rike dan wani wanda ta haifa ni ina ganin ita mace yana da kyau ta san cewa ai ita ta tsaya na ta haifa to wancan dan ma ai ta san haifa su aka
haka
to imani da ta ki rike naki shi zai sa ki rike wanta mu daina ganin bambanci mu kalla Allah mu ji tsoron Allah kuma mu dinga laye cewa gaba ɗayan mu dinga dukan mu a ƙarƙashin Allah ne kuma babu magana wani kishi ga miji kamar yadda babu sa'ani na ta fara maganar nan na kowa ne a ka'idar kasar Hausa
bari mu wannan tambayar
na kowa ne
haka akwai wani abu da mazan suke yi ne da yake sa wasu mata karkata hankalin su kan ƴaƴansu tare da mance na wayansu
zan so in gana so wannan tambayar sai in hado da magana barista Amina kai magana ta kan talauci
haka
wannan magana talauci ai shi yake sa wani abu ne da mazan suke yi ko a bangaren su ne da yake sa mace wacce ba ta da zurfin tunani wacce ba ta waye da yawa ba ba ta da kuma yadda za ta yi dole ta karkata ta yi haka kamar magana ta dantinan da ta faɗa na kulawa da gida asali ƙarin aure addini ne da shi amma sharaɗin da faɗa addini akan ƙarin aure shi ne sai kana da iko to mu a ƙasar Hausa yana abusing wannan process ne mutum ba shi da iko riƙe mace da ɗaya uku sai zai karo wata to idan ya karo aure a ba shi da shi sai ai manajin to a wannan manajin ita kanta da take gidan ba ko shi ba ƴaƴanta ba su wadata ba to kin ga ai sai ne zurfin imani
sosai
kuma zurfin hakuri da tausayi to din to din da mata
kin dawo ka magana ta kuma ba ta ai ta ai an kin dawo ka magana ta
saboda ai ina kan magana
ina dan closely abinda nake so mu kalla kamar yadda kika faɗa sai tausayi da kyautatawa ba sa buƙatar a ce mutum shi ya je makaranta an koya masa amma akwai abubuwan da Allah ya nuna cewar shi dan adam sai ana tuna ma shi sai fa Allah ya faɗa fa da kirfa din da zikira ta fa ulumin wa'annan abubuwan da ke da hajja isha madarani na tubani yadda Allah ya halitta mace ta kusan daga ita sai ƴaƴanta sai mijinta haka san wannan rabe ba haka duk mata niki wallahi ban san wannan karatun ba sai da na ganci practically a raina to yayin da aka ce an kawo mata dan wani ko an kawo mata ƴaƴan wani zaka iya yiwa ƴaƴan kishiya ne kamar yanda wannan sabai ta nusa wannan ya yiwa ƴaƴan wan miki ne ko ƴaƴan dan uwanta da maraiki yasa to anan tana buƙatar ilimi ne mata da zani ilimin nan na addini ne ko na al'ada ana kwaikar da kika cewa kin ga idan kika abu kaza kina da gwaggwaban naje a gurin Allah kin ga kamar yanda Bahaushe yake cewa da na kowa ne da 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 dukiya ba a yi musu mugunta kin ga al'adar take nan ana fadakar da ita cewa kyautata wa dannan dan ke ma wata ran Allah ya kyautata wa naki ko kaje a yadda alkhairi anan ka jike shi to ka ga matan da suke wannan abun wasu suna da ilimi amma ba su da aiki da shi shine abin da nake nufi.
Anan za mu jaburki a cikin shirin ciwon damuci a yau. Makon gobe idan Allah ya ara mana rai za mu ci gaba da bikin da muka tsaya. Yanzu a madadin bakin nawa da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo kai, musamman ba Junior Brothers Corporation ta daidaita ta sauti. Aisha Mu'azza yake muku sallama. Na assalam.
Juma dalla a gaida Aisha Mu'azza. Yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar sakon email.
Sakon mu na farko a yau mun samu ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsina, Nigeria. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. A yau muna godiya ga gidan radio sashen Hausa na muryar Amurka wato VOA akan irin gagarumin rawar da kuke takawa wajen wayar da kan duniya akan wannan cuta ta coronavirus wacce ta addabi a duniya baki daya kuma kullum sai ci gaba take kamar wutar daji. Babu shakka kun cancanci yabo. Da fatan Allah ya kara muku kwarin gwiwa a wannan kokari da kuke yi. Amin. Sakon mu na gaba kuma haɗin gwiwa ne tsakanin Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi jihar Filato da kuma Hafsat matar Yusuf Salisu dan Fulanin Kwara suka ce salam VOA Hausa. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barnar da coronavirus ke yi a kasashen mu ta duniya wallahi abin takaici ne kwarai da gaske. A ƙarshe muna yin addu'ar Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'in ta cutar ta coronavirus a kasashen mu ta duniya. Amin summa amin. Shi kuma Mahmud Salihu Kaura na Moda a Zamfara ya ce matakan da gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya suke dauka dan dakile yaduwar cutar coronavirus abin yabawa ne, sai dai kuma matakin hana fita da gwamnatin jihar Niger ta dauka yayi tsauri matuka, kasancewar gidaje da dama sai magidanta sun fita sun nemo sannan ake samu abin da za a ci. Dan haka idan aka sanya dokar hana fita baki daya wani tanadi ne gwamnati jihar ta yi wa masu iyalai. Shi kuma Alhaji Umar Forever tare da Alhaji Dada Fatiskum a jihar Yobe suka ce salam VOA Hausa. Har da yan bindiga suka kai akan jami'an sojin Najeriya a yankin da ke jihar Borno wanda ya jawo asarar sojoji da dama, abun bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. To mana mun kuma gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
Tuwa gaida Hadiza Kyari.
Tuma sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin, Aishatu Mu'azu sai wadda ta bada umarni ta kuma hada shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na yau da gobe. Bissalam.